kai tsaye. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan fili na fatawa kai tsaye. Shirin da yake zuwa muku kai tsaye ta gidan rediyo Jigawa da ke dutse da sauran tashoshin mu na FM. Mai girma ofishin gwamnan jihar Jigawa, wato ofishin mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya dauki nan ka muku. Malamin namu kamar yadda aka saba a kullun shine Ashek Muhammad Nasir Yahaya. Ashek, barka da zuwa wannan fili mai albarka. Masu sauraron mu, insha Allah, kamar yadda muka saba wajen karshen wannan shiri, za mu bude layukan waya ku bugo ku tambayi malam, insha Allah malam ya baku amsa. Wani lokacin kamar yadda aka saba a wannan shiri, akan samu wani abu na musamman abin da ake cikin sa. Misali, idan wani Allah azumi ya doso, sau da dama al'adar wannan shiri watakila shine malam ya magana dangane da wata kafin azumi, ko ya magana akan azumi. Wala Allah da a ce sallah lahi za ta bullo, malam yakan yi magana akai kai duk wani abubuwa da yake bullo wanda musulmai suke ambata shi a matsayin wani abu ne na musamman da yazo, to malam yakan yi magana akai. Kamar yadda aka sani, yanzu mun shiga cikin sabuwar shekara, wato watan Al-Muharram. Dan haka kafin mu fara karanta tambayoyi, malam yana ba ku amsa. Malam zai yi magana dangane da wannan sabuwar shekara, wato watan Al-Muharram da muke ciki na ɗan wani lokaci. Kana sai mu dawo mu karanto tambayoyi, malam ya ba ku amsa. Daga nan mu bude layukan waya kamar yadda muka ambata a farkon shirin, sannan nan ma malam ya ba ku amsa. Akan makallahu, bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ينقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من أقول يا الله سبحانه وتعالى مكوام يكومي shine ba mu aran rai da lafiya da lokaci har muka sami kanmu a wannan wata na farko a hijira ta addinin musulunci, wanda yau muna 6 ga watan Al-Muharram, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443, ma'ana shekara ta 1442 ta kare, yanzu gashi mun shiga da 43. To babu shakka, kamar yanda na san irin wannan lokaci mafi yawan tattaunawa da malamai suke yi a munasabobi da kuma mu daliban ilimi, bata wuce abubuwa da ake ciki ba. Wannan wata kamar yanda muka sani shine watan farko Al-Muharram, wanda a tsari na ko kuma wato abinda sahabbai suka yi na tantance hijira a lokacin Sayyidina Umar ya zama lissafi ya soma ta kansa. To wannan wata na Al-Muharram ɗaya daga cikin watanni ne masu alfarma guda 4, wanda Allah subhanahu wata'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, yake cewa inna iddatash shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. منزو عليه الصلاة والسلام كسن شيور شيني وندي كي فسر عبند القرآن يزود الشي وانا آية تام بتتشيوا للساف ومتني أوجن الله توقوم الشعبيوني معنا وتنين شكالا وانا تنبي الأزل حكا الله سبحانه وتعالى لغاية زعلا سيكيد ولغت كيوسا كوي هدو ونسكي مسأل فرما. To manzo alayhi salatu wassalam a cikin ingantaccen hadisi ya fayyace wa inne ne masu alfarman nan, ya ambaci uku a jere da ɗaya wanda yake a ware. Uku da suke a jere su ne biyu na ƙarshen shekarar musulunci da ɗaya na farkon shekarar musulunci. Wanne ne biyu na ƙarshen shekarar musulunci? Shine watan Dhulqa'ada da watan Dhulhajji, daga su kuma kai tsaye sai watan Al-Muharram. Sannan kuma wanda yake ware shine Rajab wata na 7. To kamar yadda muka faɗa, yanzu mun shiga sabuwar shekara. Da yawa za ka ga cewa waɗansu mutane suna ta fafutukar waɗansu abubuwa wanda suke ganin cewa kamar ma abu ne wanda yake labudda minhu nau'in su tanade-tanade da kintsa-kintse wasu tun kafin shiga sabon shekarun wasu kuma bayan an shigo zaka samu wasu ana ba su wa'ansu addu'o'i na musamman wasu kuma wa'ansu wato kai kiran abun tsazube-tsazube tunda ba nafsi ne riga ya zo da shi ba to kamar yadda malamai suke musalta mana kuma suke ambata mana a irin wannan munasabobi na farko babu wani abu da ya inganta daga manzo alaihi salatu wassalam ko kuma daga khulafa'ur rashidun wanda shi manzo alaihi salam yayi mana wato wasiya da cewa mai riko da sunnonin su to babu abin da ya inganta na farko ko a qur'anance ko a hadisance daga manzo alaihi salatu wassalam ko kuma daga khulafa'ur rashidun kai ko da ma da ɗaya daga cikin sahabbai abin da zaka ce ya inganta na wata addu'ar kebantacciya ta shiga sabo shekara ko wani abubuwa na salloli kebantattu da suka shafi shiga sabo shekara babu wannan aidin ga musulunci da yawa za ka ga cewa ana wahalar da mutane ana dora su akan abubuwa masu wahala wasu suka samu kawai ciwa-ciwa ce neman kuɗi ne neman abin duniya ne sai a faɗi wasu abubuwan da mutum an san ba zai iya ba sai ce to gaskiya ba zai iya ba to sai a nemi ya bada wani abu domin a yi masa ma'ana kila ce akwai wani rubutu da ake so sai an shashi ko wa'ansu dubu ɗari kaza na kaza da za a yi na kaza na shiga sabon shekara mutum ya nuna gajiya wasu an ce to ai ba matsala in ya bada wani abu za a yi masa to mu sani cewa addinin musulunci bai tanadi wannan abubuwan ba abinda kawai malamai suka ce ba laifi ba ne dan mutum ya yi addu'a cewa ya Allah wannan sabuwar shekara da muka shiga Allah ina roƙonka ka karfafi gabbaina da zuciyata a wajen yi maka biyayya a cikin ta sama da abin da ya gabata na rayuwata ma'ana ya zama ka roƙi Allah kokari da jajircewa da tsayuwa tsayin daka a wajen bin Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantan hane-hanensa wato sama da abin da kai a baya domin ana so kullun rayuwar dan adam taitayin kyau sama da abin da ya gabata a ce shekarar ka ta bara tafi ta bara waccan kyau ta bana tafi ta bara kyau in Allah kai mutum baɗi to baɗin tafi bana kyau wannan shine abin da ake so a rayuwa ta musulmi saboda ka ba laifi bane ba dan mutum ya daga hannu ko bayan yayi azumin nafila ko bayan yayi karatun alqur'ani ko bayan yayi wata ibada kaman sallar nafila ko ta farilla ya daga hannu ya ce ya Allah kai mun ga mulkatar laifukan da ne maka a wancan ko a wancan shekara ta gaba da ina roƙon yafiya ka da gafara ka kuma kai mun ga mulkatar in kiyaye a wannan sabo shekara wannan ba laifi bane dan a ciki na farko babu kebanci wata addu'a da wayansu lafuzza ko kebance wayansu ranaku ko kebance ma nau'in ita kanta addu'ar ko wuri ko lokaci duk babu wannan duk yadda ya sokaka in mutun yayi babu laifi wannan kuma ba wai sai sabo shekara ba da mutum zai addu'a misali mukaddara a cikin juma'a yace ya Allah ina roƙonka sanya daga nan zuwa juma'ar da za ta zo in fi kokari da biyayya gare ka sama da satin da ya gabata wannan ba laifi bane ko yau kai addu'a cewa ya Allah ka bada jajircewa wajen yi maka biyayya sama da wunin da ya gabata na jiya wannan ba laifi bane ba to amma kawai abinda malamai suke kiyama shine ware nau'i na addu'a ko lokacin yin ta ko kuma adadin abubuwa da za a yi to wannan shine abinda bai inganta hadisi ba malamai suka ce in ma da abinda mutum ya kamata yayi a yanzu to shine ya tariyar baya ya yi gudanar da rayuwarsa a wannan shekara saboda babu shakka daga cikin abinda yake sa a ci nasarar duniya da lahira shine mutum ya zamo yana yi wa kansa bincike shi da kansa Allah subhanahu wataala yana cewa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما لم يسكت إتوانا آية أسليتي أوجم محاسبة النفس واتو أسليتي أوجم متنبنت كنسا لكنسا تن ألا إن شاياكو مسيماني كجس ولن ألا كو وشريت غياتي دوبا ميتأيك تا سبو دبو بي الكيامة سبو دبو بي الاهرة to kaga wannan zai nuna cewa duk musulmi wanda yake mai hankali ba zai dinga tafiya shuwa'iyan ba yana tafiya da ka bai san ina ya faro ba bai san me yake ba kuma bai san inda zai je ya je ba ana so musulmi mai hankali ya dinga tunani yana kallon rayuwarsa alhamdulillah Hausawa suna cewa mai daki shi yasan inda rake masa yayo. Duk wanda bai fada ma kanka to kai ya kamata ka fi sanin kanka da kanka sama da wani mutum wanda bai fada ba kanka. Allah shine fi mu sanin kanmu da kanmu. To amma duk wani dan adam da kake rayuwa da shi ya kamata ka zama kai ka fi sanin kanka sama da shi. Akwai abubuwa da za ka yi ba na ba daidai ba, ba wanda yake da tsin kaya kan sai Allah subhanahu wataala. Ashe kai ya kamata ka kalli wannan kuma kaga ya kamata ka gyara. Akwai abubuwa da za ka yi na bin Allah, wala Allah na sirri ne a boye wanda mutum bai ma san abin da wato kai ba na sabon Allah. To kaga kai ne za ka yi kaffa kaffa ka yi takazzan akan wannan. Malamai suna cewa in so samu ne musulmi ya zamo akwai wata wato ainihin ibada keɓantacciya wadda yake neman kusaci zuwa ga Allah, wadda zai yi in so samu ne ma wani mutum bai san wannan ibadar ba. Irin wannan ibadodin suna daga cikin ibadodin da Allah yake ɗaukaka darajar mutum ya masa albarka a rayuwa, kai suke cewa ma ya zamo daga cikin wanda Allah yake karɓa ainihin addu'o'insu. Daga cikin kissa mai ban sha'awa da malamai suke ambatawa wadda Abu Nu'aym ya ambace ta a cikin Hilyatul Awliya, kuma Imam Adh-Dhahabi ya ambata a cikin Sirru Alamin Nubala, akwai ɗaya daga cikin wato abin nan tabi'ai Malik bin Dinar yake bada wata kissa, yace akwai lokacin da yayi tafiya daga Kufa zuwa Basra, wanda tafiya ce da ake kiyasi ta kai wajen kilomita 450. Lokacin da ya iso sai iso lokacin sallar azhar, sai ya samu cewa mutanen garin sun cika a babban masallacin gari saboda an yi tsananin fari. Tun daga da suka yi sallar azhar suka duka suna ta roƙon Allah, suna ta addu'o'i, basu daina ba sai da rasar ta yi. Suka sallaci asar, suka duƙo ba suka yi ta addu'o'i na Allah ya ba su ruwa har magariba ta yi. Suka sallaci magariba suka duka suka ta yi har isha, da isha ita kowa ya tafi yassa. Shikenan har dare ya shiga, shi Malik bin Dinar da ya zo ya shiga masallaci ya ga sun kammala sai ya kwanta. Yake cewa a cikin dare sai ya ga wani mutum baki mai nanannen hanci kuma sannan mai katon ciki haka, da ya tsummo karansa guda biyu, ɗayan ya rufe al'aurarsa da shi, ɗayan kuma ya rataya kama akan kafadarsa. Ya ce yana zuwa sai ya ga ya yi nafila raka'a biyu kuma bai tsawaita wannan nafilfilin ba, yana gama nafilar sai ya ɗaga hannu. Sai ya ce, ya mahaliccina, ya masoyina Allah, ka sani bayinka babu abin da suka saba dangane da kai sai falalar kashi kawai suka saba ta tare da kai. Ya Allah ka saukan mana da ruwa yanzu yanzu ya Allah, yanzu yanzu. Ya faɗa su uku. Malik bin Dinar kamar bacci yake da kallon sai ya ce wallahi bai sauke hannunsa ba, kawai sai ga gajimare sama da kawai sai Allah ya boce da ruwa. Ga mutanen gari da malamai da kowa sun fara tun azhar har isha ta wuce sun yi shiru sun tafi. To shikenan yace da ya kammala wannan addu'ar sai ya tashi ya fita, shi bai san ma cewa an wani ya san abin da ya ba. Sai Malik bin Dinar ya bi shi yace ina ta bin sa, ina ta bin sa, sai na ga shiga wani gida. Da ya shiga wannan gidan to shikenan sai ya ma gidan alama, akwai wani dan taba taba wata dan laka haka, sai ya ma gidan alama saboda in ya zo da safe ya gane. Shigen da gari ya waye sai ya zo sai ya gane gidan, sai ya ce da Allah waye mai gidan nan. Sai aka ce wani kenan mutum ne wanda yake sana'an sayar da bayi, mun san wancan lokaci bayi yadda ka san awaki haka ake sayarwa. Sai aka ce wani kenan mai sayar da bayi, sai ya ce to ayi masa sallama. Da aka yi mai sallama ya fito sai ya ce da Allah bawa nake so in siya. Sai ya ce to gaskiya guda hudu kawai suka rage. Sai ya ce to fito min da su in gani. Da ya fito da su ya kalle su sai bai ga wannan mutum da ya gani a jiya ba, sai ce kai wannan dai a mayar da su kawai. To har ya juya zai tafi sai ga yar bukka haka nan ta ciyawa ko ta haki liƙe da gidan, sai ga wannan mutumin da ya gani. Sai ce a to ina son wannan bawan. Sai ce a wannan bawa mutum ne mai rauni, ba ma shi da cikakkiyar lafiya, kar ka zo ka ce na hayyance ka. Sai ce a wallahi ni dai ina so haka. Ya ce a ni dai ka sayar min shi. Ya ce to shi kenan daga gara so. Suka yi ciniki ya sayar masa. Sun taho suna cikin tafiya, sai shi wannan bawa sai ce to kai yanzu bawan Allah me yasa ka zabe ni a cikin bayi? Kaga dai in ƙarfi ne da yawa sun fi ni, idan ƙwarewa ne ta fuskar sana'a akwai wanda suka ƙware, in wani kwarjini ne ko wata haiba to akwai duk wanda sun fi ni, wanda me yasa ka zabe ka saye ni? Sai ce akwai abin da ya faru jiya da dare ina cikin masallaci sai ka shigo sai ya karanta masa abin da yayin na shigowa kai na fada raka a duba ma tsawai ta su kai ba ga addu'ar da naji kai kuma ga abin da ga Allah yayi kai ma Allah sharadi kuma ya cika maka shi sai ce kai ba ni bane ba kai dai kai wa mi yace a kai ne wallahi yace ba ni bane bai ce a kai ne to shikenan sai wannan bawa kawai sai ya tsaya kawai sai ya kai goshinsa kasa Malik bin Dinar yake cewa yadda da sai na matsa kusa da shi sai na je daga cikin addu'ar da yake da cewa ya Allah wannan sirri na waya bayyana Allah ban so sirri na bayyana ga mutane ban so aka sani ba ya Allah tunda har aka sani ba zan iya rayuwa ba Allah karbi raina kawai shi kina sallar tsari ransa to malamai da suke taliki a wannan kisa suka ce to wannan kisa ban take nunawa wato da farko kada ka rena kamannin dan adam ko saboda talaucin sa ko saboda rashin kyawun halittar sa ko saboda rashin asalin gidansu ko wani sana'a ta su karkantacciya ko wani abu baka san sirrin da Allah ya boye ba sai wannan zai nuna maka cewa wato ana so bawa ya samu wani sirri tsakanin shi da Allah na wata biyayya wanda yake ma Allah shi kada ya santa yanzu dai ga wannan bawan Allah ana sakaddaran malamai masu daraja zahiri duk sun yi addu'a shiru amma shi gashi ya addu'a kuma yake ma Allah sharri kuma Allah ya cika masa to saboda haka wannan yana daga cikin abinda wato ko kace muhasabatu nafs take haifarwa mutum yasa ya bincike kansa yaga kosorin sa yaga gajiyawarsa to sai ga lalle babu shakka ya kamata ya hoba sa wajen wayan sabubuwa wanda suke na ibada gaba ta karshe da zan fada in wa mun fada cewa yau 6 ga wata kenan zamu ga cewa Laraba mai zuwa ita ce 9 ga watan Al-Muharram Alhamis shine 10 ga wata manzo alaihi salatu wassalam kaman yanda mun shaji malamai suna maimaitawa lokacin da yazo Madina ya ga Yahudawa suna yin azumin 10 ga watan Al-Muharram shine Ashura ya tambaye su dalili suka ce ai wannan wuni ne wanda Allah subhanahu wataala ya tsayar da Annabi Musa daga sharrin Fir'auna da mutanansa saboda haka Annabi Musa yayi azumi domin gode ma Allah mabiyansa ma suka yi mu ma shi yasa muke yin azumi domin murnan abin da ya faru da kuma koyi da Annabi Musa manzo alaihi salatu wassalam ya ce to ai mu muka fi cancanta da Annabi Musa mu muka fi dacewa da shi saboda haka manzo alaihi salatu wassalam kawai sai ya umarci sahabbai da yin azumin 10 ga wata to manzo alaihi salam kullum bai so ya dace da Yahudawa a wajen al'amura hatta na ibada manzo alaihi salam yayi azumin Ashura na wayansu lokuta to shekararsa ta karshe alaihi salam sai yake cewa la in ishtu ila alqabila idan na rayu zuwa shekara mai zuwa la sumanna tasi to sai zan azumci 9 ga wata ma'ana manzo alaihi salam yana nufin tunda su Yahudawa ɗaya suke yi to shi zai azumci 9 ga wata sai kuma ya azumci 10 ga wata ya saba musu manzo alaihi salatu wassalam Allah bai kai rayuwarsa wannan shekara ba ma'ana zuwa al-muharram na wannan shekara da ya ambata to wannan ta sa sai ya zama sunna kauliya tunda manzo alaihi salam ya faɗa kuma yayi kudirin da Allah kishi da yayi to shi san ya zama sunna ce azumtan tasu'a da ashura a umuman shi wannan watan al-muharram hadithin Abu Huraira wanda Muslim ya rawaito cewa mafificin azumi in an cire watan Ramadan to shine shahrullahi al-muharram wato azumin watan Allah shine al-muharram duk azumin da zaka yi a cikin watanni bai kai matsayin sa ba idan ba azumin watan Ramadan ba to malamai suka ce umuman an so mutum ya waita azumi in yana da iko a cikin wannan wata saboda matsayin azumin da falalarsa to idan ba shi da ikon da zai yawaita azumin to ya iya kokari ya zamo azumin 9 ga wata da 10 ga wata ba su kubuce masa ba yayi kokari ya ga cewa azumci wannan azumi guda biyu saboda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi falalan azumin Ashura yake cewa ina fatan Allah zai kankare laifukan shekarar da ta gabata ta hanyar sa ma'ana ana salan duk mutumin da ya azumci Ashura to Allah subhanahu wataala zai yi masa kafaran laifukan da yayi na shekarar da ta gabata to kuma ni na tabbatar ni mai laifi ne kai ma ka tabbatar kai mai laifi ne duk mutum ba ta bu masa laifuka ne to na tabbatar kun Allah ya ba mutum dama mai hankali bai kamata ya wasa da ita ba sai dai wata lalura ko ta rashin lafiya ko kuma mata wanda za su samu kansu a cikin wani yanayi wanda azumi ba zai yiwu ba to in dai ba haka ba to ya kamata mutum ya kokari ya ga cewa ya azumci wato wannan wata daga ya azumci a dafin wannan 9 ga wata da kuma 10 ga wata daga ƙarshe akwai mutanen da suke da gurguwa fahimta kamar yadda ita abin nan rana Ashura ta zama rana ta farin ciki a wajen tseratar da Annabi Musa da mutanansa kuma rana ce wadda ta damuwa domin rana ce wadda aka kashe Sayyidina Hussein a Karbala duk musulmin kirki wannan abin zai so sa masa rai zai ji ba dadi to amma kuma wannan ba shine ba mutane lasisi su dunga karta wa jikinsu wuka ko reza ko wani abu mai tsini wani ma ya zo ya dauko wani abu ya kwada wa kansa wani ma ya karta jikin dansa saboda wauta wai yadda jinin Hussein ya zuba a ranar 10 ga wata shi ma jininsa ko jinin dansa zai zuba a kasa domin taya bakin ciki da alheri na tabbata duk wanda zai so Sayyidina Hussein bai kai dan da Sayyidina Hussein ya haifa ba bai kai jikokin Sayyidina Hussein ba babu wanda cikin ƴaƴansa ko jikokinsa da ya taba sa wani bakin kaya ranar 10 ga wata ko yazo yana zagaye titi yana iface ko ya karta jikinsa ko jikin dansa ba wani daga cikin ƴan Sayyidina Hussein ko jikokinsa ko ƴan Sayyidina Hassan da suka yi wannan duk abin da kuma mutum zai yi na addini da sunan addini ya saba ma abin da su suka yi to ya tabbatar da cewa ya wuce makadi da rawa ya tabbatar da cewa ba shi da lasisi akan wannan lalle ne abu ne na bakin ciki a wajen mu amma ba a taba samu ko a ce a dunka wayansu kaya ko a zauna a yi wani jigum na wayansu awanni domin tuna wannan ba babu wani abin da magabatan da muke koyan addini gunsu suka yi a ranar Ashura domin tuna wannan duk abin da mutum zai irin wannan to ya tabbatar da cewa ya wahalar da kansa ya bata ma kansa lokaci duk abin da kai da zimmar ibada baka da lasisi daga alqur'ani baka da lasisi daga hadisin manzo alaihi salam baka da lasisi daga sahabbai magabata wanda da su muke koyi to wallahi duk abin da zaka yi da sunan addini ka wuni kana yawo ka hada gumi ga gajiya ga dauda ga gumi ga wane ne wai kana dauka aikin lada kai wallahi baka da komai in ma ka samu ka fita a ce ba mu ba fallasa to sai barka karshe ma kuma ka zo ka samu laifi kai karshe ma daga cikin abinda wannan abu yake haifarwa a zo a cika titina a hana mutane wucewa akwai garuruwan da wannan abin yayi tsanani a zo a cika titina ya kamata mutum ya fito da bukatar sa ba shi abin nan dama ya wuce wani marar lafiya yake dauke da shi wani kuma wani abu ne na gaggawa wanda yake so ya saminta kaza amma a zo a yi dafifi a cika titi ana ta ifa-ifa-ifa-ci inda ya kamata ka je a minti 5 sai ka yi wajen minti 30 to duk wanda suka yi wannan wallahi zunubi suka kuma Allah sai ya tambaye su haƙƙin bayinsa da ya zama sun takurawa sun hana su walwala kamar yadda ya gabata saboda haka ga bid'a ga kuma cutar da bayin Allah muna fata Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata dai ka ba mu ikon nisantar sa assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam malam Allah saka da alkhairi ma sauraron mu shirin fatawa kai tsaye ne zuwa yake zuwa muku ta gidan rediyo Jigawa dake Dutse sauran tashoshin mu na AIR tare da Sheikh Muhammad Nasir Yahaya shirin da ofishin mai girma gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya dauki nan kamku bari mu karanta wasu daga cikin tambayoyin da kuka aiko mana kana daga Busani kamar yadda muka ambata a farkon shirin mu bude layin waya amma kafin nan bari mu sake jaddada muku kamar yadda kuka saba aiko mana da sakonni ta hanyar sako ta lambar nan mai 09012601167 don kuma kiran mu za ku idan muka bude layin waya ma ga muku nan gaba insha Allah ga tambayar farko bayar farko kuwa ta fito ne daga Muhammad Salisu Abubakar yake cewa ala gafarta malan na kan ji sunan wata mata mai suna wai Rabi'atu Adawiyya kowace mata ce ita kuma a musulunci ne wannan sunan kuma idan mutum ya aifi ƴarsa ya iya sawa ƴarsa suna shi ma Rabi'atu Adawiyya
to Rabi'atu Adawiyya rahmatullahi ta'ala alaiha tana daga cikin manyan mata wanda suka bi Allah subhanahu wataala kuma suka yi ibada suka yi zuhudu suka yi tsantseni da abinda dai Allah ya ba su iko aikatawa ita wannan mata kamar yanda marubuta tarihi suke cewa an haife ta a kusan shekara 100 bayan hijira ma'ana zaka iya cewa kenan ita ba ta zama tabi'a ba saboda sahabi na ƙarshe da ya rasu shine Abu Tufail Abu Tufail ya rasu hijira tana shekara 100 tif to kaga shi kuma an haife ita kuma an haife ta hijira shekara 100 ashe kaga shekarar da sahabbai suka kare lokacin aka haife ta kaga ba zai yiwu a ce ta ga wani daga cikin sahabbai ba saboda ka sai dai ka kira ta daya daga cikin atba'ut tabi'in ma'ana almajiran tabi'i ita wannan baiwar Allah kamar yanda malamai suka ce an haife ta ne a Basra kuma sunan da wasu suka ce shine sunanta sunanta ummul khair ummul khair to sai kuma ake mata laqabi Rabi'atul Adawiyya wasu sun ce abin da yasa ake kiranta Rabi'a saboda ita ce ta hudu a haihuwa wajen mahaifinta kaga ko da mu yanzu mafiya in kaji an ce wa mutum Rabi'u to kusan shine na hudu a haihuwa aka ce Khamisu na biyar a haihuwa wanda na farko sai na biyu salisu na uku har da yazo ashir mafi yawa shine abin da ake fada to wasu malamai suna cewa ita ce ta hudu a haihuwa kuma mahaifinta mutum ne mai garancin abun hannu ana talakka ne kwarai kwarai a lokacin da ya rasu bata ma cika shekara 10 a duniya ba sannan ba dadewa da rasuwar mahaifinta ita ma mahaifiyarta ya zama ainihin ta rasu kusan abinda malamai suke cewa ita da yan uwanta babu abinda aka bar masa sai dan tsohon kwalekwale dan kwalekwale da ake dan sallaka ruwa dan dauko mutane a bar in dirhamomi wannan kuma ba lallai shi mai shishi kare balantana ma ya zama wasu mutane sun samu wasu abubuwa ta hannunsa to a gurguje dai malamai suke ta wannan shekara aka haife ta babanta mutum ne mai addini babanta mutum ne mai bin Allah babanta mutum ne wanda yake mai gudun duniya ya zama ta dosano wannan abin daga bangaren sa malamai sun yi sabani a wajen tantance ya rayuwarta ta kasance a farko farko wasu suna cewa tunda ta tashi hakanan ta tashi da wannan bin Allah da tsantseni da kaffa kaffa da ainihin tsoron Allah subhanahu wataala wasu suna cewa a lokacin da ya zamo ta dan tasa bayar da so iyayenta to sai Allah ya jarrabi wannan gari nasu da tsananin yunwa saboda fari da akai wannan fari ya sanya sace sace suka yawa akai farmaki a gida amma sace mutane a sai da matsayin bayi har ma wasu barayi suka sace ta suka je suka sayar da ita a wajen wani mai kudi irin wanda marasa tausayi na dunga sata aikin wahala aiki wanda yake mai tsanani ta samu kanta a wannan yanayi wato ainihin na wahala wasu kuma wato wannan har yasa ma kaman wato ta mai zaka iya cewa ka zo lokacin takurawa ce madan adam yawa sai ya zamo ya bijire ko wani abu akwai wanda suke cewa daga nan sai rayuwarta ta mata canza wato take yin abubuwa wanda ba daidai ba take abubuwa wanda ba daidai ba to daga baya kuma Allah ya dawo da ita akan shirye ta amma wasu sun kare ta wannan gabar cewa tunda ta tashi ba ta san wani abu wanda yake na ba daidai ba saboda haka sai dai bin Allah sai tsintsini sai gudun duniya mace ce wanda yake Allah subhanahu wataala ya ba ta kaifin kwakwalwa kuma tana da ma waƙe-waƙe wanda suke na hikima tana da wato kalamai wanda suke nuna hikima da bin Allah subhanahu wataala ta yi tsawon kusan shekara 80 dan an ce ta rasu hijira tana da shekara 180 dan an ce an haife ta shekara 100 kuma ta rasu da 80 kaga shekara 80 kenan a wasu malamai suna cewa da aka sai mata al'adawiyya akwai wata kabila Banu Adwa to wasu suka ce Banu Adwa shine asalin jinsin ta wasu kuma suka ce a wannan nisba ce ta shi mai gidancin da ya saye ta matsayin baiwa to sai ake danganta ta zuwa ga yan gidan kaga yanzu misali Sayyidina Umar yana cikin kabilan Banu Adi kaga sai a ce mashi al'adawi to su kuma wancan Banu Adwa shi wancan Banu Adi wani ko Banu Adwa akwai banci wani idan aka ce al'adawiya zai dauka ko ta daga cikin Banu Adi ba cikin Banu Adi take ba saboda ita mun ce mutuniyar Basra ce shi kuma Sayyidina Umar ba Quraishi ne to saboda haka wasu sun ce wannan nisba ce ta shi wancan mutum da ya riga ta wasu kuma sun ce haifinta mahaifinta to wannan baiwar Allah duk da gudun duniyanta duk da tsantseninta mun sani cewa ba annabiya bace ba ba masumiya bace ba akwai maganganu wanda sun shahara cewa tana fadar su wai takan ce ya Allah idan ka san ina bauta maka ne dan ka bani aljanna to ka haramta min ita in ka san ina bauta maka ne dan tsoron wuta to ka kone ni da wannan wutar ma'ana ita tana bauta ma Allah ne kawai saboda tana son Allah ita kawai dan Allah yana Allah shi yasa take bauta masa to malamai suka ce wannan aqida ce ba mai kyau ba aqidar annabawa da Allah ya yi jinjina gare ta a cikin alqur'ani a cikin ayoyi da ma sahabbai aka san wannan kaga Allah subhanahu wata'ala da ya ambaci annaba a cikin sutul anbiya yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin annaba wannan kakaf sun kasance wato ainihin suna gaggawa zuwa ga abubuwan alkhairi kuma suna bautata mana suna jin tsoron mu kuma suna fatan rahama mu suna kwadayin jin kanmu kaga annabawa kenan ba wanda yake annabi sannan Allah a cikin suratul sajada da yayi bayanin bayin sa na kware sai ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sun kasance suna nesanta sasannin su daga wuraren kwanciya ma'ana suna salloli a cikin dare sannan suna bautata ma Allah suna kwadayin rahamar sa suna jin tsoron azabar sa kaga wannan Allah da kansa yayi wannan yaban sannan Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi sahabban manzo alaihi salatu wassalam yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashda al kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan sai yace yabtaguna fadlan min rabbihim aminallahi wa ridwana fadlan minallahi wa ridwana sahabbai sun kasance suna yawan ruku'u suna yawan sujuda suna neman falalar Allah da yaddar Allah kankat shine manzo alaihi salatu wassalam shi kansa yana cewa Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina roƙon aljannaka kuma ina neman tsarinka daga wuta hadisi ya inganta akwai balarabin kawai wanda ya kawo sayyidina Umar aw ya kawo abin nan Mu'adh bin Jabal kara wajen manzo alaihi salam lokacin da yake tsawaita musu sallah to bayan manzo alaihi salam ya gama bayani ya nuna ma sayyidina Mu'adh bai kamata ya tsawaita sallah ba saboda akwai rauna na akwai marasa laka akwai masu bukatu a bayan sa yi sallah ta yace to sai shi wannan yake cewa ya ma'aikin Allah ni ban san wani kuskus da kake yi ba kai da Mu'adh kai da Mu'adh in kun gama sallah sai kuna ta wani kuskus to ce ni ban iya wannan ba ni kawai da na gama sallah sai in ce Allah ina roƙonka aljanna kuma ina neman ka tsare ni daga kare ni daga wuta
yawa
sai manzo Allah ya ce haula hanu dandin mu ma duk kuskus din bai wuce wannan ba mu ma aljanna muke roƙon mu ne mu tsare daga wuta to shi kaga shi aqidar annabawa da sauran bayin Allah
ta saba da ta saba da
yawa yawa to saboda haka musulmi zai bauta ma Allah yana san Allah yana kaunar Allah a daidai lokacin kuma yana kaunar rahama sai yana jin tsoron azabar sa wannan shine aqida wacce ake so gaba tambayar sa ta karshe ya halatta mutun ya sa mata ya sa madansa ya sa suna ya halatta ka sa mata ainihin Rabi'a to amma idan kace adawiya to ita ba daga cikin wata kabila take ba yawa sai dai in kai ba Fulatani kace Rabi'a al-Fulatiyya yawa to kaga ko al-Hausawiyya ko abin da al-Kanuriyya ko yawa abin da take
alhamdulillah shi kuwa dan kawo guba da yabi ita ga dau jahar Bauchi caki cha malam mutun ne ya ki ya koyawa matarsa karatu kuma ya hana ta taje ta koyo wannan mataki wannan matar za ta dauka
to matakin farko ta zauna da shi ta nuna masa cewa tun daga daurin aure malam Muhammad san daga cikin abin da ke burge ni ana cewa wakilin ango ciyarwa shayarwa koyi addini mahalli koyi addinin nan sai rambacin
shi ya faɗo a cikin wannan
shi bai iya ilimin addini ba kuma yace ba zai bari ta je ta koyo ba to wannan ba za ta sabu ba abin da ya kamata sai ta fara tunatar da shi cewa ka je ka tambayi wanda ya karba maka aure na daga cikin abin da aka bashi wasiya ya faɗa maka akwai koyi addini ni ba cewa ne dole sai na je makaranta ba kai in ka san ilimin addinin koya mun a gida shikenan ya cigaba da mutar Allah tunda dama ba ci akai sai mace ta zama malamar fatawa ba abinda manzo alaihi salam yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ta'at ba'laha dakhalat jannata rabbiha in dai mace ta sallaci biyar dinta ta azumci watan ramadana ta bi mijinta to za ta shiga aljannan ubangijinta to saboda haka wajibi ne miji ya koya wa matarsa addini matakin farko kenan idan ba shi da ilimin addinin to ya dauko wata mata wadda ta san ilimin addini ta zo har gida tana koya mata shi kuma yana biyan ta a matsayin aikin da take na koya wa matarsa addini idan ba zai iya wannan ba to mataki na uku dole ya samu amintacciyar makarantar da ake koyar da addini ya kai matarsa domin ta koyi addini Malam Muhammad abin da zai baka mamaki sai kaga mutun ya yadda ya dauki matarsa ya kai ta asibiti nisan gari wani mai hali ya dauki shi ta mota in baya da ita wani kuma ya goye ta a babur ya yadda kuma su shiga ita da likita su ware sun je sai likita ya ce to dan ba mu dama dole ka fita ka dawo aure ka bar ta amma sai kaji mutun ya ce wai alƙati ne suke koyar da abin to shi likitan wani ne da ka je kai matar taka kuma laluran addini ta fita laluran jiki wallahi mutun ya zamo ya mutu da rashin lafiya kala kala amma ya san ilimin addini na bin Allah to gara shi da mutumin da zai zama sumul qalau amma kuma ya dace addini saboda haka dai wannan mutum wajibi ne koyar matarsa addini in bai dauki wannan shawarwarin ba to ta kai ga ragun iyayenta ta tabbatar musu cewa shi bai san addini ba baya koyar mata kuma bai bari ta je makaranta na tabbatar iyayen sun san abin da suke dole su kira shi su zauna da shi su nuna masa cewa koyan addini wajibi ne anan malam Muhammad malamai sun ce in miji ya hana mace ta tashi ta je ta sa kanta da kanta makaranta to ba ta yi musulunci laifi ba domin wannan wajibi ne to ba mu ce an kai wannan halin ba dan kada ya bayu zuwa ga rabuwar aurenta amma ne ta yi matakin da matakan da muka faɗa na nuna masa wajibcin wannan al'amarin har a tsallaka mataki na gaba na sanar da iyaye idan bai dauki shawarwarin farko ba Allah ya sa mu dace
amin shi kuwa Bashir Garanta yake cewa malam akwai ingancin yin azumi a rayanakum alhamis da juma'a da asabar a cikin watan rajab
ai mun yi bayani a cikin mukaddima cewa ana son yawaita azumi a cikin wannan wata saboda haka duk ranakun da kaga cewa zaka yi shi asabar da lahadi da juma'a hadisin da ya hana azumi a cikin su ka ware su da azumi su kadai akwai hadisin ina jin ko nana ummu salama ko juwairiya wata daga cikin ummatul mu'minin sai ta tashi da azumi manzo alaihi salama tambaye ta tace azumi take ma'ana ranar juma'a sai ce mata kin yi azumi jiya ma'ana Alhamis ta ce a'a kina da niyyar yin azumi gobe ma'ana Asabar ta ce a'a sai ce to ki ajiye shi kaga anan ya tambaye ta tana da niyyar yin azumi gobe inda ta ce to shikenan sai ki ci gaba da azuminta saboda haka wannan wata na Muharram ya halatta mutun ya azumin muka musamman yanzu mutumin da ya zama dama yana azumin litirin da Alhamis to sai sabbe ta azumuka kamar yanda ya saba in Allah ya soma sai ya bashi zai misali mun ce Alhamis sai ta ce Ashura to kuma wani dama ya saba duk Alhamis da Juma'a zai yi azabin nan litirin da Alhamis zai yi azumi to sai ga Alhamis ta fado Ashura kuma dama shi ya saba azumin sa da Alhamis farallar Allah tana da yarwa in ya so sai ya hada masa ladan wannan niyoyi nasa tunda dama ya saba yin azumin kuma sai ya fado a wata muhimmiyar rana saboda haka dai ya halatta mutum ya yi azumi a duk wani wuni daga cikin wurin dukkanin na al-Muharram sharadi dai kada ya ce zai keɓance wani wuni shi kadai daga cikin hukun da na ambata ya keɓance lahadi da azumi ita kadai ko ya keɓance asabar da azumi ita kadai ko juma'a saboda hadisin da muka ambata saboda haka ya halatta mutum ya yawaita azumi a ciki
Abu Musa Muhammad Karayi cha yake cewa malam ina so a gaya mun bambanci tsakanin kawarijawa da mutuzalawa
to wannan abu ne mai fadin gaske su kawarij su ne wanda zaka ce kaman masu aqidan kalakatuwa yanzu kawarijawa kusan su ne firka ta farko da ta bayyana a tarihin addinin musulunci saboda su kawarijawa sun kasance tun a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda sayyidina Ali ya tura Abdullah bin Abbas Allah ya kara musu yarda ya je tattauna da su ya nuna musu kuskuren abin da suke kai wanda mutane dubunnai suka bar wannan bakar aqida ta hanyar tattaunawa da Ibn Abbas suka dawo akan addini na gaskiya Khawarijawa ba su yarda da wani abu sai ayar Qur'ani ita ma ayar a iya ta su fahimta domin yanzu daga cikin wautarsu su ne fa suke zargin wai Ali suke zargin Muawiya me ya sanya suka sa mutane biyu su zamo haka mai ne alhali Allah ce inal hukm illa lillah to Allah ai ba shine zai zo da kansa ya ce hukunci shine kaza kaza ba daga cikin abin da Ibn Abbas ya tambaye su yake cewa yanzu dan Allah jinanan mutane akan jinanan mutane shine yafi muhimmanci koko jinanan dabbobi suka ce jinanan yan adam yace to in muka duba a farauta in mutun ya kashe wani abu daga cikin abubuwan farauta Allah sai ya ce ya hukum bihi zawa adlin minkum mutane biyu su za su hukunci lokacin da mutum ya zo ya kashe barewa ko tantabara ko gada to za a samu malamai su kalli cewa me ya wajaba mutumin nan ya matsayin fidiya yace to in Allah ya halatta mutane biyu su zama sun yi hukunci akan zubar da jini ko kashe wani abu daga cikin dabbobi to me zai fi dan an sa haka mai su kuma su tattauna akan abin da ya shafi kan gejina nan mutane to saboda haka dai khawarij su ne wanda zaka ce qur'ani yun ko kace yan kala kato ko tasini yun wanda ba su yadda da kowane hadisi ba su ayoyin ma da molanka domin saboda ba daidai suke ba sai ka samu wajen kashi 10 ayoyin su daban-daban wannan suna ce qur'ani kadai wancan ma qur'ani kadai malam Muhammad akwai wanda ba sa sallah
subhanallah
kuma wanda sunan suna bin qur'ani ka san hujjar su Allah yace inna arna amanata ala samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تي يبجرو دعمانا سكا تيشيني صلى الله يتي ما سمتي صلى تتي بذات إيابا يتي وقصاتي صلى تتي بذات إيابا يتي دوا زوسي سكا جثولو سكا تي بذات إيابا وحملها الإنسان تن أدم سيكين كمو yace shi zai iya me yasa kin kibo inda ku kana zaluman jahula to yau in kana sallar sunan ka zaluman jahula Allah ya wai su fahimta suke ne ga sunan ga karatu Qur'ani ba sa sallah
da su akin wala ta maruwa
wai kuma kuke su shine ayin Qur'ani to irin su ga sunan wannan ka samu sallah biyu suke su yi da safe su yi da dare wasu kuma sai Allah sai addu'a tunda ayi as-salatu shine addu'a Allah ta maka samu wannan sune khawarij to su kuma mu'tazila sune wanda suke hukuntar da hankalin su duk wata aya ko hadisi in bai dace wato fassara yadda ya dace da hankali kawai so a wajen mu'tazilawa wato duk wanda ya sabon Allah yana manzila bainar manzilatai ne wato yana kan katanga ba za ka ce mishi kafiri ba ba za ka ce mu'mini ba amma idan ya mutu kafiri ne dan wuta ne har abada sabanin su kuma kawari su kawari da kai sabo kawai wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidin fiha abada duk wanda ya sabo dan wuta ne har abada tun a rayuwar duniya to su kuma wata zalla suka ce a yanzu kan katanga yake amma da ya mutu to arne ne wuta har abada kuma su a wajen mu'tazilawa wanda ya laifi dole Allah ya masa azaba in bai masa azaba to bai adalci ba ma'ana ya kare alƙawari tunda shi ce zai azabtar da mai laifi in ya yafe masa kare alƙawari ne to suna da aqidodi marasa kyau akwai wasu rukunin su din guda biyar wanda a takaice dai su mu'tazilawa sun yadda da hadisai ba duka ba wanda suka ga sun dace da san zuciyarsu su ma duk wani hadisi da ba zai girku akan kwakwalwarsu ba to za su wazi da wannan hadisi ita ma ayar za su fassara ne gwargwadon wato ainihin fahimtar su saboda ga suna da rukunnan su al-adlu al-wa'd wal-wa'id kaza kaza da sauran su to wannan dai kusan a takaice shine bambancin su
Abdurrahman mai wankin hula gwadai cha yake cewa wala malam mai hukuncin yin su a ranar asabar a wannan zamanin ko ku har yanzu kamar yadda da aka hana su ran asabar yanzu ma an hana
a idan yana da koma ya tafi ya debo ka ki ga abin da za ka asabar wannan shari'a ce ta wa'ancin mutanen ba shari'a mu bace ba saboda haka daga kan wancan lokaci an riga an dauke wannan shi yasa ma zaka ga su wa'ancan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato sai muka jarrabe su ta yadda duk ranan da asabar ta zo sai kan kifaye suna ta tsalle suna wani kami su fito waje su fada saboda sun san an riga hana ta'atihim hitan yawm sabtu mushra'a wa yawm la yasbutu la ta'atihim wato idan asabar zaka ga bambaran kifa suna ta fitowa ran da kuma aka ce daga lahadi zuwa juma'a sai ka nemi kifayen ka rasa saboda haka su ne mutanen aila su ne aka jarraba da wannan amma mu wannan babu wani hali akan wannan al'umma ya halatta ka je ka kama kifin karan asabar
masauraran mu ana sauraron shirin fatawa kai tsaye ta gidan rediyo Jigawa dake dutse da sauran tashoshin mu na FM tare da Ashaq Muhammad Nasir Yahaya ofishin mai girma gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar shi ya dauke nauyin kamu dama a farkon shirin mun alkawarta muku cewa a wajen karshen shirin za mu bude layukan waya mu ba ku dama ku tambayi malam insha Allah malam ya ba ku amsa muka gaya muku ta yadda za ku rubuto safannin tambayoyi irin wanda muka karanta yanzu mun faɗa muku lambar bari mu daɗa jaddadawa muka ce 09012601167 sako kenan ta kira ku mu faɗa ba sai yanzu za mu faɗa sai ku kira mu a lamba 0703329578. Assalamu alaikum.
Alaikum.
Da wa muke magana?
An sale an lafiya?
Lafiya, da wa muke magana?
Kuma na Abubakar da Hebi da wani salo gane.
Malam Abubakar, me ya tambayar ka?
Da fatan malam ya zo lafiya. Da yi tambaya ta ga malam, malam Sale Koro.
Na'am.
Kamar yau hoton da muke dora a screen paper ko kuma a Facebook haka. Din me matsayin tsara a kuma da Allah malam yayi wa mutane da tsaya kamar wannan za ka sun gobe gobe da kallakal. Amma gefen hanyar kuma da Allah ya dora wa wannan a sauke launin a jihajjara. Sai kuma da hanzari ba shi saboda ba kuma yana kuma kenan da ba kuma da kuma
gefe. A ƙarshe ƙarshen nan me kace ba mu ji ba malam Abubakar na ƙarshe ƙarshen nan tambayar nan taka ta ƙarshe.
Kamar hanya wanda raga hanyoyin kawai haka. Mutum zai zo da kullu da kaka daga kuma sai kan go gefen hanyar ne ko an yi wani rami ko kuma a kilomita ko ciyawa ma a yago da ado a dinga daga hanyar.
To wato dai da mu kake mu manoma wato wanda zamu nome gonar mu kakalkakal kuma ciyar bakin hanya ba zamu nome ba in karangiya lokacin karangiya ta yi to da mu kake to shikenan duk malam ya bi to shikenan yar biri to malam ka ji tambayar Abubakar
muke
wai wai sanya hoto a jikin sikirin sai ba kamar yadda yanzu wai wannan abun nan wayannan nawa.
To ai menene laifi a ciki kai dai kada mutum ya sa wani hoto na tsiraici ko wani abu amma da mutum ya sa hotonsa ko hoton ɗansa ba wani laifi a cikin wannan shi kuma abin da ya shafi hanya wani abu ne wanda ya shafi amfanin kowa da kowa bal abu ne ma mai lada a wajen Allah subhanahu wataala mutum ya zo ya kawar da wani abu da zai cutar da mutane ya inganta hadisi akwai mutumin da ya ga wani reshi da yake cutar da mutane yana dan doke masa wuyaye mutumin ne yazo ya sare wannan dai shi kuma Allah subhanahu wataala gafarta masa akwai lokacin da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ahir dinku da zama a bakin tituna suka ce ya ma'aikin Allah aiko dole zamu zauna bakin titi tunda anan muke sai da abubuwan rayuwa muke neman abinci kaza kaza sai manzo Allah ya ce to in har za ku zauna ku baiwa titi haƙin sa suka ce me haƙin titi yace umarni da kyakkyawa da hana mummuna da rusa ido da kuma kawar da abin da zai cutar da mutane saboda haka idan aka ce hanya akwai wani rami ya kamata mutum ya zo ya cike wannan rami in zai iya karangiya ce wata kaya ce wani duddai abin da zai cutar to idan mutum yayi kada ya ce ai ni so dai kadai na wuce duk wanda ya zama ya tsira daga wannan sharrin wannan rami ko wannan kaya to Allah subhanahu wataala zai baka lada saboda haka abin ne wanda yake mai tsananin lada mutum ya ballo yana daga cikin abun mai yawan lada wato kai abin da daruruwan mutane za su mora yanzu me yasa ya gina rijiya yake da lada saboda tsuntsaye da kwari yan adam kowa zai sha to haka nan ka gyara hanya ya zama da dabbobi da ɗan adam da tsofaffi da yara kowa ya wuce su mulkalau to duk wanda ya wuce cikin kwanci hankali Allah zai baka dada
ni na dauka Abubakar yar makeri yar biyu ma zai yi karar irin mutanen nan ne da su kuma suke shuka su kusantar da shuka a bakin hanya ta yanda duk yanda za a yi in dai amfanin ya tsoro to in zaka wuce sai ka bigi wannan amfanin ko ba a keke ko a mashin kake ba ko a karkake in zaka wuce sai ka bigi wannan amfanin kuma hazali dai karshe wannan amfanin ba zai ba domin hanyar tana nan tun mutum ba a haifuka kansa ba ake bin hanyar amma shi in ya zo shuka sai ya kawo shuka sa duk da jikin hanyar ta yanda in kara wuce hannunka da yake motsi sai ya bigi wannan shuka ko kuma mutum ya zo shuka sokwarodo in ka sa farin kaya ko a karba ka isa ka ba hanyar ba in shekara kwanakin da sokwarodon yana na kafin ya zo sare to nan ma ni na dauka shi Abubakar makeri yar biri zai yi karar irin waɗannan mutanen ne amma ba laifi idan malam yayi waɗannan mutanen yan nasiha haka
to malam Muhammad in ya zamo hanya ce ta mutane akwai bambanci tsakanin mutumin da ya ba da dama a ratsa ta gonarsa da kuma wurin da hanya ce.
Hanya ce.
In wuri ya zama hanya ce, to mutane suna da haƙƙin in wani ya zo ci iyaka ya shuka har ta shigo, a samu mai unguwa, a samu dagaci a faɗa masa ya ƙara sa mai gona kaza ka zo da kanka yalla bai, ka ga yadda yake wa hanyar mutane. Ni na tabbata idan mai unguwa ya je da kansa ya ga abin da ya yi, to zai kira shi ce ya zo wani abin da kai kayi daidai. Yanzu inda kai ne ka zo za ka wuce ka samu wani ya yi wannan, za ka ga cewa an yi daidai. To ina jama kunne daga bana kada ka sake wa mutane irin wannan. To amma mafi yawa malam Muhammad yanga wannan kuran kowa sai da ya korafi ya wuce ba a faɗa mu wanda za su ba da umarni a gyara amma da za a faɗa mu masu unguwanni ko daga tai su zo su gani mai idan su za su ja kunnan sa ya daina wannan har abada insha Allah
na'am assalamu alaikum assalamu alaikum ya kamata kai magana domin muna tarabka maka sallama baka amsa ba ko baka yi magana ba yawwa bawan Allah ya sunanka
sunana Hussein mai cikin girwo
mallam Hussein mai tambayar ka
Allah da yake cikin jami'an wani bawan Allah ne ya mutu
to
kuma yana da yara kanana kuma ana bin sa bai
to
kuma ne ima yana ji kuma aka kawo biyan bayin nata
to
kuma cikin biyan bayin nata ka ga za a biya wancan bayin
to
za a raba a jini a rage wancan bayin a rabawa yaran nata tun da kanana ne wani abu da gaske ko kuwa abu ne
wato dai rabon gado kake so mallan yi maka mallan ya fice tambayar sa
to na gane tambayar ka to mallan Hussein
Girbobo
abinda malamai suka ce idan mutun ya rasu to duk dukiyarsa in mun ce dukiyarsa ko ta hannu ko da yake bi bashi to haƙi biyar yake rataye da ita haƙi na farko a fitar da abinda za a sai masa likafani idan garin da ya mutu hatta wurin binnewa ma sai an biya to sai a biya kuɗin inda za a binne shi idan masu dauka ma sun ce sai an biya su to anan za a biya su wannan shine matakin farko abu na biyu sai ya zamo cewa idan akwai wata diyya da ta kama shi diyya kila wani abu wani ya yanke hannun wani ko dai wani abu na diyya ya zamo ya kama bai biya ba sai ya mutu sai a diba sai a biya wannan diyya da ake bin sa abu na uku shine bashi sai a kalli suwa suke bin sa bashi ga baki ɗaya sai a biya daga nan sai a tsallaka zuwa wasiya shine abu na hudu idan abinda ya rage bayan an sauke wancan nawaye-nawaye ita wasiya bata wuce sulusi ba to sai a biya saura abu na biyar shine gado to amma da za a ce masu gado za su shirya cewa eh ya mutu za mu sha kuɗi ashe ya ci ba su suka da yawa kawai da aka zo sai mutane suka kawo shedu cewa muna bin sa bashi muna bin sa bashi to ko za su rasa ko kwandala duk wannan bashin za a biya malam Muhammad akwai sahabi da ya rasu ɗaya biyu mata bare ba zan iya tuna sunansa ba to shikenan duk an biya bashi sai dan abu kadan ya rage sai ga wata mata ta zo sai ta ce ina bin sa bashin kaza kuma abin ta ambata daidai da wannan abin da ya rage kuma ƴaƴa mata fa bari kaga raunin mata sai shi wali sai ya ce a'a sai na ji na faɗa manzo alaihi salam ya zo ya ma'aikin Allah wani ya mutu ƴaƴa mata biyu bari duk an biya bashi da abin da ya bari saura kaza ya rage sai ga wata mata ta zo ta ce wai tana bin sa bashi sai manzo Allah ya ce ku ba ta gaskiya ta yi
shikenan
manzo Allah ya ce a'a ai tun da ƴaƴa mata nan ba a'a sai ya ce aje a biya masa bashi saboda shi ai ba zai samu sararawa ba a sai kabari ana bin sa bashi dole ne a biya wannan bashi saboda haka wannan bashin wajibi ne a biya sannan a tsallaka zuwa gado in wani abu ya ragu
to malam assalamu alaikum assalamu alaikum to ga dukkan alamu wannan baya jin mu assalamu alaikum
amma alaikum salam
da muke magana
Sale Muhammad Koram
ne inda mada ya sunanka
sunana Abubakar ne daga Wela Babur karamar hukumar Minga
to mecece tambayar ka malam Muba
tambaya ta wai ta ce malam mutum ne ya rike dabbar kamar ta wani yake mar kiwo ba bisa ganganci ba ya taba kayan wani alhakin yana kansa ne ko yana kan mai dabbar
kawai ce kuma ba malam ya ba da hausa
abinda malamai suka raba malam Buba akwai barna ta dare akwai barna ta rana abinda malaman fiqhu suka ce idan dabba ta yi barna da dare to laifin mai dabban ne saboda abinda ake so kai mai dabba ka daure dabba ka da dare shi kuma mai gona je ya bacci ba zai gadin gona da rana kuma mai gadin gona da dare ba to amma idan da rana ta yi barna to wannan za a ce laifin shi mai abin da shi kamata ya tsare kayansa to amma wasu gaskiya sun yi tafsiri wanda ne shi nafi gamsuwa gare shi cewa za a duba akwai sakacin mai dabbar ko ko babu sakaci misali wajibi ne mai dabba ya ciyar da dabbarsa akwai wurin da zaka ga su tsarin su kowa ya daure dabbar sa
shi yasa kamar hukumar gwaran ma
amma
ɗaya su ba sa yake da komai rani komai da
to kaga anan idan dabba ta fita irin wannan yanayin in dai ba tsinkewa tai ba a sani ba ta je tai banna to dole ne mai ita zai biya saboda haka za a duba malam Buba a gani shin sakaci kai a wajen sakin ta ko kuma tsinkewa tai sannan da ta tsinke din an tafi neman ta ko ba a tafi neman ta ba akwai wanda za ka ga cewa ya nemi dabbar ya rasa kuma kawai sai ya ci gaba da harkokin sa kuma ya san wannan yankin dokar su da tsarin su shine a tsare dabbobi na gida in ba gangantawar ka to ana fata Allah ba zai kama ka da laifi ba. In akwai ganganci to wannan shine ake jin tsoron Allah ya kama ka da laifi.
To kuma kaga inda yayi laifin laifinsa ne shi mai kiyo ko kana mai saniya ne da iyakar ne shi shanu ya bashi.
Saniya ya fa inda take.
Yawwa.
Shi ne fa inda take ba.
Assalamu alaikum Malam Buba, ina fata ka ji. Assalamu alaikum, da wa kake magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wane ne?
Allah ne ya rigira. Ana zuwa a yi karatu haka a samu wani bayan kafin liman ya zo ya zauna ya yi wata fari kudu ba iya ta yi wa mutane karatu haka idan liman ya zo kuma sannan sai liman ya shiga kudu ba ya yi da Larabci ya yi kuma da Hausa. To wannan karatun da liman ya da wannan mutum yake kafin liman ya zo. Saboda haka a lokacin Annabi an yi haka ne ko kuma a'a bayan Annabi ya rasu lokacin sahabbai an yi haka ne? Idan kuma ba a yi ba algabar jama'a nan to menene matsayin wannan karatu? Ni ne Muhammad mai tafsiri Ayama Auyo Dokar Jamhuriyar Shugaba Najeriya.
Da kyau Ayama.
Malam mai tafsiri abinda kake magana shine fure khutuba. Wato ma'ana wani ya zo ya fadakarwa akan wani abu kafin limami ya hau minbari. Ba zan iya tuno maka mahalli ba amma ya tabbata sahabbai suka yi. Sayyidina Abu Huraira yakan zo ya fadakar da wato mazauna in cikin masallaci kafin liman ya hau minbari. Abinda kawai malamai suka ce kada a dauki wannan dindindin. A dauki wai wannan ka'ida ce kullun sai an yi wani aboshi fure khutuba. A'a, wannan idan aka ce an dauke shi dindindin wannan bid'a ce a cikin addini. To amma in wani abu ya taso babu laifi wani ya zo ya fadakar da mutane kafin liman ya zo. Wala Allah liman hudubar da ya rubuta ba ta da alaka da wannan abin da zai kamata ya magana. To ya halatta in bukata ta taso amma dauke shi dindindin wannan shine bid'a cin addini. Kamar yadda ambata maka wasu daga cikin sahabbai kamar su Abu Huraira sun yi a lokacin da bukata ta taso.
To kaji Muhammad mai tafsiri Ayama, bari mu dauki wayar karshe insha Allah. Assalamu alaikum. Da wa muke magana?
Tasu ne daga Rambazo.
Malam Tasu mai shahi Rambazo, ina jinka.
Eh, ina yi malam fatan alkhairi. Allah kuma ya mai da malam gida lafiya tare da kai din gaba daya. Allah
ta da alkhairi. Amma to shikenan to. Ma sauraron mu saboda halin lokaci a wannan shiri na fatawa kai tsaye zai dakata. A madadin ofishin mai girma gwamnan gida Ali Muhammad Dada Abubakar da shi ya ɗauki nauyin kawo shirin, sai kuma babban malamin namu Ashek Muhammad Nasir Yahaya Safiyanu Danya Muhammad Kame ya sada ni da ku Muhammad Salah Korauki cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.